we stood. But right now they are paying the money. That death number nine with the bottles. Enemies with the taco, taco. A gun like see my shako, shako.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Colombia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar wanda ta yi daidai da karfe 11 na safe a nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin a yau Lahadi 14 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
Kasar Brazil ta zarta Burtaniya da yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar COVID-19, inda a yanzu ta kasance ƙasa ta biyu a duniya. An kori wani jami'in ɗan sanda a Atlanta, aka kuma dakatar da wani sakamakon harbin wani mutum baƙar fata, yayin da hukumomi a California kuma suke bincike akan wasu baƙaƙen fata biyu da aka same su a rataye sun mutu. Wata tankargar ta tarwatse a lardin Zhejiang na ƙasar China, inda ta halaka mutane 19 ta kuma raunata wasu da dama.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya, muna ɗauke da rahoto akan halin kunci da al'ummar arewacin Najeriya ke ciki, a game da abin da suka kira gazawar gwamnati a matakin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi na rashin samar da tsaro gare su. Ba kawai ɓangaren tsaro ne suka gaza ba, har ma da magana ta cin zarafin 'ya'ya mata sun gaza. Bayan da duk waɗannan, muna tafe da maimaicin shirin matasa a duniyar gizo, wanda Madina Dahir mai shanu ta shirya. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kasar Brazil ta zarta Burtaniya, inda a yanzu ta kasance ƙasa ta biyu da ta fi yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar COVID-19. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar ya zuwa safiyar yau Lahadi ya kai 42,720, yayin da Burtaniya take da 41,747 a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Kasar Amurka ko tana da waɗanda suka mutu 115,436, wanda ya sa take a saman jerin ƙasashe da ke da yawan waɗanda suka mutu da cutar a duniya. Jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa adadin masu kamuwa da cutar a duniya na daɗa ƙaruwa zuwa kusan miliyan 8. Amurka tana da masu cutar fiye da miliyan 2, Brazil ke binta da fiye da 850, sai Rasha ce ta uku, inda take da fiye da 519. China ta bayyana sababbin kamuwa da cutar 57 a yau Lahadi, wanda shine adadi mafi yawa a cikin watanni biyu. Mutane 36 sun kamu da cutar ne daga cikin gida a Beijing, yayin da jiya Asabar kuma China din ta sami mutane 45 da suka kamu. Hukumomi a Beijing sun yi shirin yin gwajin cutar ga mutane 10,000. Wani mai magana da yawun birnin ya ce za a dage shirin da aka yi na sake dawo da lamuran wasanni da bude makarantu a ranar Litinin, yayin da kuma za a rufe babban dandalin taro na kasar da kuma wurin ibada na Yongye. An kori wani jami'in ɗan sanda a Atlanta sakamakon harbin wani mutum baƙar fata, yayin da kuma aka dakatar da wani ɗan sandan, a cewar wata sanarwa ta hukumar 'yan sanda a yau Lahadi. Wannan matakin ya biyo ne bayan da shugaban 'yan sandan Atlanta Chief Erica Shields ya yi murabus daga mukaminsa a jiya Asabar, bayan da kisan Richard Brooks ta janyo zanga-zanga a Atlanta 'yan kwanaki bayan da aka so masassautawa daga gagarumar zanga-zanga akan kisan George Floyd a hannun 'yan sanda a Minneapolis. An bayyana ɗan sandan da aka kora da Garrett Ruff, wanda aka ɗauke shi aiki a watan Oktoban shekara ta 2013, wanda aka dakatar kuma shine Devin Brosnan, wanda aka ɗauke shi aiki a watan Satumban shekara ta 2018, a cewar wata sanarwa daga mai magana da yawun hukumar 'yan sanda Sergeant John Chaffee. Haka kuma hukumar 'yan sandan ta fitar da hotunan bidiyo akan jami'an biyu. An ji karar harbi a hoton bidiyon kyamarar da ke gaban motar Ruff da kuma kyamarorin da ke jikin 'yan sandan biyu. To amma ba a ga takamaiman hoton harbin ba a dukkan hotunan bidiyo hudu da 'yan sanda suka fitar. dukkan kamarorin da ke jikin yan sandan sun fadi a lokacin da suke gogormaya sadda Ruff yayin yunkurin sanyawa Brooks ankwa bayan da ya magana da shi tsawon minti 20 duk da yake an ga ana gogormaya da Brooks na dan lokaci kafin a harbe shi masu zanga zanga a daren jiya Asabar sun cinna wuta a shagon sayar da abinci na Wendy inda aka harbe Brooks a daren da ya gabata kafin su toshe zirga zirga a babban titin da ke kusa Jami'ai a wasu al'ummomi biyu na California suna bincike akan wasu bakaken fata biyu da aka same su rataye sun mutu an sami gawar Robert Fuller dan shekaru 24 da haihuwa a makon da ya gabata a rataye a wata bishiya kusa da City Hall a wata da ya gabata kuma an sami gawar Malcolm Hash shi kuma dan shekaru 38 da aka same shi rataye a jikin bishiya a Victorville a kusa da sansanin marasa matsuguni da farko hukumomi a al'ummomin biyu sun yi zargin ko mutanen ne suka kashe kansu to amma a yanzu sun canja shawara sakamakon korafe-korafen al'umma da kuma jiran sakamakon bincike dubban mutane ne suka fito a jiya Asabar a Palmdale domin tunawa da Fula kanwarsa Diamond Alexander ta ce suna buƙatar sanin hakikanin gaskiya domin dan uwanta ba shine ya kashe kansa ba su ma iyalan Hash sun fitar da sanarwa inda suka ce suna neman adalci ba wai uzuri ba sun ƙara da cewa akwai hanyoyi da dama da ake mutuwa to amma da wannan zafin da ake ciki dake da alaka da wariyar launin fata hankali ba zai dauki ba kar fata ya rata ya kan saka kawai ba
yanzu bari mu fara da rahoton mu na farko cikin watannin nan a duk lokacin da ka tuntubi wani talaka a Najeriya dangane da matsalar sa zaka ji baya magana akan ci maka ko magana rashin lafiya magana ce ta yadda gwamnati ta kasa samun da tsaro mai daurewa wanda a duk safiyar Allah sai ka ji an ce an kai hari a wani kauye da ba sa damuwa da al'amuran gwamnati ko da yaushe suna cikin al'amuran su amma tsaro da yake abu na wajibi ga duk wata gwamnati sai ka ga an gaza samar da shi a gare su tambayar da wasu kan yi shine wannan yana nuna cewar akwai gwamnati da ta damu da al'ummar ta kenan wakilin Musa na manufashi ya tabbatar da wasu mahara sun kashe Alhaji Muhammad Dikko Usman Mazoji inda ya ziyarci gidan margayin da kuma abinda iyalinsa ke cewa
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi wasiwati wa alihi khairan minha Allah ya yi masarki da ranar suwa Dikko Usman Mazoji kenan sai shigo misalin karfe 12 da minti 15 zuwa 20 sun bugi kofa da karfi da bindira suka bige saboda bugu guda suka hide ni muka hangi haske saboda ba mu bacci ba bai yi minti 15 ba da dawowa daga Musa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam maryama ya ta mu ta kai ka hinya duro daga bisa gado yana durowa suna shigowa kwanta dan ubanka kafin ma ya kai kasa suka dinga kan mai bindiga sai da suka saki ta sun takwas sannan kuma suka bi shi daga tali suka tsara mai ga wuya sannan kuma suka tsare mai hannu duk sai ta take masa hannu gwamnati take maka mu ya ake so wai al'ummar musulmi ta yi yanki ɗan tumaki da inda aka shi hanki ne da shi abu hayya gangan ko kuma har cikin mazoji an zo an kashe mu miji ƴaƴa 22 gare mu mu ba ta mu to wai wa aka ba mu gwamnati tana ji tana gani a dinga kashe mu mazaje a ta abin da za ta yi to wai gwamnati ita ba ta da kayan aiki da waɗannan gila yake da su kuma in suka zo suka yi nan nan babu wani wanda zai ce da kalar su to gwamnati sai ta sa ido wai gwamnati aiki ne take yi wannan gila ne sun shiga ƙarshen gwamnati ne ɗan jarida sun yi ƙarshen gwamnati ka ga na man sun shiga ƙarshen ta wai ni take aiki ni take so da mu sai an kare mu ba mu da kowa ba mu da komai sai ka yi muka aje ni yau ci mu mama ta shi ba mu da iyaye daga mu sai ka yi mu ba mu tun da jifan mu an zo an ba mu da gatan mu wai gwamnati ya take so ta yi da mu dan Allah ga annan ba har ya ce wani abu kan wannan al'amari ne ba ka ga alhaki alhaki azan da azan da ba shi da su mu ta akalla talatin a shirin ko ne zo ga da bindiga da makani dan sanda zai ci shi duk wanda ya dauki alhaki dan sanda ma da gangan mu a ba su kan da ya kamata su abin da za su ba ta maka mu mutanen nan ba mu san su mun san daga inda suke ba ko ba wanda abi ya masa ba wallahi tallahi mu jin mu ba azzalibi bane kowa ya sani ba matuci bane ba to wanda da ba shi da shi zai ba ni sheda ta gari dan Allah dan annabi dan jarida wa aka mamma mu mu an kace mu maga ta yanzu Allah shi ne gatan mu ayan ba 22 ba wanda kai ma aure sai mutun na kan mata mun ci ta gare mu dan Allah dan annabi a taimaka mu wanda ta ce ya kawo ƙarshe ita kai za ta yi jiwa annan mutane kuma ta gode ta kasa
samu ne ba ta iyawa yayin san da za su yi da su kananan kwari dan Allah dan Allah ne dan jarida a taimaka mamu
sai ya kuce da margari
a ni yaya na ne nake bi mishi
wannan al'amari da ya faru ya kuka jara
wannan ba karamin abu alheri bane ya same mu ga dukkan mu dangin mu kuma shine babba daga cikin dan san gama nan san tafi sanye san suka hadu da su kan babura guda biyu suka harbe su sai suka kashe shi sai kuma suka tage ce shi bindigar bai mutu ba shi yana
da wannan al'amari ya faru na san dole siyan hankali ya riga ya tasha zaka iya tuna ko nan ba ya taba sa baki a cikin harkokin su dan wani lokaci an ce ba su da hakuri sai su biyo mutum
to Allah mu dai mun riga mun sani gaskiya magana mutum ne mai takatsantsan da kuma shin kula ga al'amuran da ba su dame shi ba kuma ba zalimi bane ba shi duk kuma abin da ya faru ya kai ne na sasanci ne kan sasanci al'umma shi in ba su sasantu ba ya kan tura a ofishin hakimi san su dauki mataki
karshen rahoton kenan san shagu malumfashi murya amurka daga kafuna
to Allah ya kara tsarewa ya kuma sa wannan ya kai ga mahukunta yanzu bar mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu
wata tankargar ta tarwatse a lardin Zhejiang na kasar China inda ta halaka mutane 19 ta kuma raunata wasu fiye da 170 a cewar kafafen yaɗa labaran kasar a yau Lahadi tankar wacce take jigilar iskar gas ta tarwatse ne akan mafitar wani babban titi a Wenling a jiya Asabar da rana a cewar kamfanin dillancin labarai na Xinhua harshen wuta da hayaki sun tone ke wurin suka kuma yi sanadiyar lalata wani kamfani da kuma gidaje da ke kusa da wurin da lamarin ya auku wani shaidun gani da ido ya ce wuta ta so makama kamfanin da ke kusa kana ta watsu a gidajen da ke kewaye mita 60 zuwa 70 inda ta lalata dakuna fiye da 200 haka kuma ta shafi motoci da yawa da wasu masu tafiya a kafa da ma'aikata da ke yankin babban gidan talabijin na China ya bada rahoton cewa ana binciken musabbabin faruwar hatsarin hukumar gwamnatin China da ke da alhakin kula da kariyar kamfanoni ta yi kira da a gaggauta bincike ba tare da kayyade rana ba haka kuma ta baiwa 'yan sanda da ke kula da zirga-zirga umarnin daukar karin matakai tare kuma da duba dukkan motocin da ke dauke da sinadarai masu hatsari a makon nan mai shigowa ne ake sa ran dawowa zaman kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya wanda ke tattare da abubuwa da dama a gabansa da aka bar bashin su sa'ad da aka dage zaman kwamitin na 43 a watan Maris sakamakon barkewar annobar COVID-19 taron wanda za a bude a gobe Litinin zai dauki sabon salo na tunkarar ababe da dama tare da karbar bayanai da rahotanni domin tabbatar da kare lafiyar mahalarta taron a wannan lokaci na annobar coronavirus jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce za a tabbatar da matakan bada tazara yayin da za a takaita yawan wakilai masu halartar taron haka kuma za a dakatar da gudanar da ɗaruruwan taruka na hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu a harabar ginin na majalisar ɗinkin duniya gabatar da rahotanni da zaman tattaunawa akan lamuran da suka shafi haƙƙin bil'adama za su kunshi ƙwararru waɗanda ko dai sun halarci taron ko kuma za su yi magana ta na'urar bidiyo kasashen da kuma za a tattauna lamuran da suka shafe su sun hada da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Mali da Ukraine da Libya da Afghanistan da jamhuriyar Afirka ta tsakiya daya daga cikin muhimman al'amura a taron na tsawon mako daya shine tattaunawa da muhawara ta gaggawa akan matsalar wariyar launin fata a Amurka biyo bayan kisan ba Amurka bakar fata George Floyd a hannun 'yan sanda
sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu daura akan sauran rahotannin mu. Daga jihohin Arewa maso yamma sai na yankin gabashin Najeriya inda al'ummar yankin suke kokawa da rashin samar musu da tsaro. Da more rayuwarsu a matsayinsu na 'yan ƙasa. Yankin shi ma ana fama da matsalar ta'addanci da satar mutane. Mutum kan tambayi kansa, wai kuwa irin wannan halin damuwa shi ne abin da jama'ar yankunan suka zabar wa kansu? Ibrahim Abdulaziz ya yi komai da amsar wannan tambayar.
yayin da jama'a ke ci gaba da shiga marayacin hali sakamakon annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19 yanzu aka wata matsala da ke ma'addaba al'ummomin kan iyakan Najeriya da Kamaru a jihar Adamawa ita ce ta masu garkuwar jama'a da kan ketare da kasashen ketare suna ta'annati wannan matsala a yanzu ta ko hana jama'a bacci da kuma zagonaki a ƙananan hukumomin Tango ganye jari da kuma karamar hukumar Mayar Baluwa a cewar al'ummomin wannan yankunan da abin ya shafa
na ce maka Tango jari ganye abin ya zama ruwan dare gari ya waye zaka je kamin kasu bako ta ku zaka je ko kaza an ja yi kaza kuma ma mafasan nan ga mutanen kasan nan ba suna kan dutse sun ga duwa sun nan duk suna kai ana ganin su jami'an tsaro ba za su je ba su je duk wani ba za su shiga su je ba ba za su tula jirgi a zuwa kada suke zuwa suna ma kan duwa sun nan kowane dutse yanzu nan da ka gani a gani ba inda ba za ka samu
Umar Adamu Sarki da ke zama jami'in yarin labaran karamar hukumar Tango kiraye ga hukumomin Najeriya da Kamaru da su taimaka da magance wannan matsalar da ke addabar su.
Muna kira ga hukumomi musamman ma na Najeriya da Kamaru da kuma masu kuno da shuni wato well to do individuals su taimaka sosai akan harkar tsaro mu yi don hankali akan harkar tsaro kuma muna kira ga gwamnati a inganta mana tsaro musamman ma mu karamar hukumar Sangon da muke kan boda.
Shi ma da ke tsokace game da waɗannan matsalolin da ke addabar waɗannan ƙananan hukumomi babban basarake yankin kuma sarki mai daraja ta daya mai martaba ga wani ganin Alhaji Umaru Adamu san da cewa yayi
mutanen mu nan kuma yadda na faɗa akwai damuwa da rashin tsaro don mutane wurin mu da akwai duwa su manya manya
to wai ko me wakilan waɗannan al'ummu ke yi ne a yanzu Honorable Abdulrazak Namdas shugaban kwamitin ayyukan soji na majalisar wakilan Najeriya shine make wakilta waɗannan ƙananan hukumomin
a mazabata yan bindiga sun kashe mutane da yawa da sauransu wannan abu ne ba mu ji dadi ba amma jami'an tsaro sun yi nasu mu da muke taraya mun ga masu shugabanni mun yi kudiri a majalisa wanda zai ja hankalin fannin zakasuwa duba cewa wannan abu in an bar ta haka za mu shiga matsala
a kullum dai jami'an tsaro kance suna nasu kokari kamar da kakakin runa yan sandan jihar Adamawa DSS Sulaiman Yahanguro da ya karin haske
ka san rundunar yan sanda na jihar Adamawa muna nan da tsane game da abubuwan da ke faruwa amma yawancin al'amarin barayin suna shigowa ne ta gefen Kamaru amma nan da ke commissioner yan sanda ya riga ba da umarni dama akwai jami'an tsaro wanda aka kafa kan border domin su hana shiga fita kasancewar akwai dokan gwamnatin tarayya na hana shiga cikin kasa to nan take yanzu dai mun riga mun samu hadin gwiwa na jami'an tsaro musamman maharba da kuma yan banka domin an bada DPO da kuma area commanders na wurin da su tabbatar sun dauki matakai na dakile wa'annan da suke shigowa su yi mana barna sannan su
fata ko shine Allah ka koshin wannan matsala ta garkuwa jama'a Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to Allah ya kawo karshen irin waɗannan miyagun ayyukan har ila yau ba wai matsalar tsaro ce kawai abinda talakan Najeriya ke ci gaba da kokawa a kanta ba har ma da matsalar rashin mutunta kananan yara mata da maza wa uba iyaye mata wanda suke ganin akwai bukatar mahukunta su tashi tsaye wajen kawo karshen waɗannan miyagun ɗabi'u Nasiru Adamu Al-Hikaya ya hada mana rahoto akan matsalar fyaɗe a Najeriya
zai yi wuya a wani mutum bai ji an ba da labarin wani tsoho ko matashi mai tashi ya yi wata ƴar yarinya da wata ma ba a gama goyonta ba fyaɗe kuma yara maza ma ba su tsira daga labarin yin luwaɗi da su ba daga mutanen da ke kusa da su ko kula da su a matsayin masu kai su makaranta ko koya musu karatu sai a buge da muguwar ɗabi'ar. Najeriya mai mutum kimanin miliyan 180 na da akasarin mafi yawan jama'ar ta matasa na da addini da al'adu amma duk da haka akan samu karuwar bata gari da sauran miyagun iri da hakan baya rasa nasaba da rashin hukuncin da ya dace da masu laifin mai rubutu ta kungiyar Media for Morals na daga mata da ke campaign din kiran samun dokoki masu tsauri don yaki da fyaɗe ta buƙaci masu tsara dokoki su bullo da hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin da hakan kar ya gaza daurin rai da rai ko kuma ma kawar da miyagun irin daga doron ƙasa
naga inda tsar shekara biyu aka mata fadi na ga wani dattijo yaya uku shekara biyu hudu shida yayan mutum daya sai da duk ya biya musu fadi ni na ga wanda ana zaman makocin mahaifinsa da kwana uku makaucin su dan shekara 50 da wani abu yayin yariya na fadi muna son a fitar da doka yanda mutum ya musguna wa mace ko ya wajen mata haka dan muna fata doka ta musguna masa tunda mutum ya zama tobe da imani duk wanda zai iya ma iya wannan zai iya kashe kowane ne
majalisar tallafawa shugaba Buhari wajen tsara manufofi wato presidential support council ta ce lauyoyinta na shirye kudurin doka mai tsanani kan wannan kalubale Gidado Ibrahim shine director labaru na majalisar
mata din nan musamman kanana waɗanda ake ma fiyade saduwa da su ta hanyar da bai dace ba lauyoyi yanzu sun yi drafting suna jiran dama majalisa ta zauna za su tura wannan dokan amma suna son su bi ta hannu mai daki shugaban kasa su nemi shawarwarinta kafin su miƙa a majalisa wanda kuma na san zai karbu a kasar nan wani irin hukunci kuka tsara za a yi wa wannan mai irin wannan laifin ɗaya daga cikin abin da muka yi magana muna son a dauki hukunci mai tsauri ga duk wanda ya aikata irin wannan abu sannan kuma a horar da alƙalai da masu gabatar da ƙara da kuma samar da kayan zamani na bincike don tabbatar da din wannan abin ya auku ko bai auku ba domin a samu saukin gabatar da ƙara a gaban hukuma don rashin samun wannan kayayyaki na binciken nan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo tsaiko ko da an gurfanar da mutum a gaban kotu
da alamun fitowar da matar mawakin nan Busola Timi da Kolo ta yi da zargin mai bishara na majami'ar Commonwealth of Zion wato Fasto Biodun Fato Yumbo da yi mata fyade tun tana karama ya karfafa mata da dama gwiwa wajen bayyana irin wannan cin zarafi da aka taba yi musu Nasira da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja Nigeria
to ubangiji Allah ya kyauta masu sauraro yanzu kuma za mu je ga shirin mu na gaba
jama'a masu sauraro barkan ku da warhaka Tuna na Madina Dahiru mai shanu kuma kuna sauraron shirin matasa a duniyar kizo shirin da ke tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar kizo to ko kun san cewa akwai yadda za ku iya gudanar da tarurruka da ayyuka kai har ma da bukukuwa tare da mutane da dama a lokaci guda ta shafin internet kwarai kuwa kun ji ni da kyau har da bukukuwa abubuwa da dama da ke tsaya sakamakon cutar COVID-19 amma mutane da yawa sun dogara da wasu hanyoyi ta kafar sadarwa domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba a yau za mu ji irin manhajojin da mutum zai iya sakawa a wayarsa waɗanda za su ba shi damar sadarwa da mutane kai tsaye a wuri guda ta intanet za ku mu ji ƙarin bayani kan yadda za a iya amfani da manhajojin da kuma yanayinsu bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani Nasir Damiya wanda ya saba halartar wannan filin namu domin ya yi mana ƙarin haske
wanda mutane suka sani yanzu shi ne zoom application ne ko kuma haja wanda mutum zai iya saka cikin wayar shi wani da wani wishi ma ya saka ta shi a yi video conferencing wannan zoom ya kamata mutane su san cewa ba wai abu ne wanda kawai ta Thank you. mutane wadanda suke malamai na addini ne wadanda suke son su yi amfani da wani abu su yada abubuwa na addini ko kuma abubuwa na mutane su yada abubuwa na sana'a su ko kuma abubuwan yada jama'a ko kuma gwamnati su yi amfani da su ta yi magana da jama'a da su wannan yana da kyau mutane su yi amfani da wannan dama lokacin da ake wannan coronavirus ba sai sun ci ofis ba ba sai sun bar gida ba da zarar ana da
Masu sauraro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Kasar Brazil ta zarta Burtaniya da yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar COVID-19 inda a yanzu ta kasance ƙasa ta biyu a duniya. An kori wani jami'in ɗan sanda a Atlanta aka kuma dakatar da wani sakamakon harbin wani mutum bakar fata. Yayin da hukumomi a California kuma suke bincike akan wasu bakaken fata biyu da aka same su a rataye sun mutu. Wata tankarga ta tarwatse a lardin Zhejiang na kasar China inda ta halaka mutane 19 ta kuma raunata wasu da dama.
Masu sauraro anan zamu da fa'aya a cikin shirin namu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya, Nijar Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya hada mana sautin shirin Linet Sakiku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.